بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Asabar 6 ga watan Safar, jira manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1441, daidai da 5 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2019. Wannan shine kaset na 61 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Al-Istiqama walafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiya Al-Harrani, Allah ubangiji ya gafarta masa. Littafin Al-Istiqama yana karantar da mu ne tafarki madaidaici musamman game da fassara nassoshi na Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, wadanda ke da alaka da ahadithus sifat da kuma bayanai da suke da alaka da haka. Muna ta bibiyan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a inda yake ta yin warwara akan maganganu da yake daukowa daga littafin Ar-Risalatul Qushayriyya ta Abul Qasim Al-Qushayri, wanda ya kwana biyu yana batutuwa akan mas'alar da ke da alaka da sauraron kaɗe-kaɗe. Za mu tashi a inda Ibn Taymiyyah yake cewa: wa dhalika min wujuhin ahaduha anna al-ibadati shar'iyya mithlu as-salati was-siyami wal-hajji qad shuri'a fiha min mujanabati jinsi al-mubasharati al-mubahati fi ghayriha ma huwa min kamaliha wa tamamiha. Dan za a iya tunawa yana ta mai da martani akan maganganun da su a sufaye suke kawowa, wanda suke cewa kiɗa da saurarensa abu ne mai kyau, kiɗa da saurarensa mustahabbi ne ma, kai suka ce ibada ce ma a saurari kiɗa. Har ba wasu suka zake suka ce akwai lokacin da ma sauraren kiɗa zai fi alfanu fiye da sauraren Al-Qur'ani mai girma. Ibn Taymiyyah yake ta mai musu da martani akan haka. Dan haka sai ya zo yana kokarin ya bayyana cewa mu sani abinda Allah yake kauna a saurara shine karatun Al-Qur'ani, magana mai daɗi. Sannan Allah kuma yana ƙin a saurari muryar shedan kaɗe-kaɗe da ire-irensu. Da haka shedan ne yake son wannan abu da suke yi. To shine yake so ya bayyana fuskar da zaka gane abinda suke yi na kiɗa a masallaci abin son shedan ne, ba abin son Allah bane. Yace zai bayyana haka ta wasu fuskoki. Fuska ta farko: annal ibadati shar'iyya, ibadoji waɗanda Allah ya shar'anta a yi su, abinda Allah ya ce bayinsa su aikata da sunan ibada ga Allah. Mithlu salah, kamar sallah, was-siyam, da azumi, wal hajji, da aikin hajji. Qad shuri'a fiha min mujanabati jinsi al-mubasharati al-mubaha fi ghayriha, a cikin waɗannan ibadoji guda uku an shar'anta cewa mai aikata ibadar sallah ko azumi ko aikin hajji ya guje wa mu'amalantar mata waɗanda masu karatta a gare shi. Wato mai sallah ba a halasta mishi ba da shi da mai azumi da mai aikin hajji ba, da a yadda yana cikin wannan ibadar kuma yana rungume da matarsa ko yana kwanciya da ita ba, ba a yadda ba, tare da cewa matarsa ce ta halasta. Fi kauni fi ghayriha ma huwa min kamaliha wa tamamiha, an haramta mishi yin abinda in ba a cikin ibadar bane ya halasta gare shi. Me yasa aka haramta mishi kai yayi wannan abun a cikin ibada? Saboda hakan yana samar da cika kamal wa tamam, cikatta gabaki daya da cikatta. Fa qala ta'ala, dan haka Allah yake cewa: wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa: wala tubashiruhunna, kada ku rungume su, wa antum aakifuna fil masajid, a sa'ad da kuke yin itikafi a cikin masallaci. A lafazin al-mubashara a yaren larabci yana nufin al-iltisaq, haduwa bushra da bushra, fata da fata, da haka ake ce mishi mubashara. Malamai sun yi sabani game da me ake nufi da wannan mubashara din. Shin asalin abin da lafazinta ke nunawa literally a yaren larabci, wanda mubashara na nufin rungumar juna, haɗa jiki da juna, ko kuwa yana nufin tarayyar a tsakanin ɗa namiji da mace wanda suke na aure. Wasu daga cikin malaman farko sun tafi akan cewa abinda aka yi magana anan shine jima'i din. Da haka suka ce wala tubashiruhunna, ma'anarsa wala tujami'uhunna, kar ku kwanta da matayenku a cikin kuna halin itikafi. Daga cikin masu wannan magana akwai ainihin Ibnu Abbas, wanda Ibnu Jarir al-Tabari da wasu malamai sun ruwaito yana cewa huwal jima'u duna ghairi, ta kwanciya ce aka hana banda wani abu wanda ba shi ba. Ibnu Abbas ya faɗa haka. Sannan daukacin ɗaliban makarantarsa akan wannan fatawa suke, kamar Ata Ibnu Abi Rabah rahimahullah, an samu tambaya da Ibnu Jarir ya masa cewa wala tubashiruhunna, kamar yadda shi Ibnu Jarir ya rawaito haka kuma da al-Imamu Ibnu Abi Shayba a cikin al-Musannaf, wala tubashiruhunna ma huwa ya tambaye shi yace me ake nufi Allah shi kawo ta mala, yace huwal jima'u, yace wa kaifal qublatu wal mulamasatu, me kake gani Allah gafar ta mala game da runguma ko kuma taba jikin juna tsakanin miji da mata har yana itikafi. Sai yace masa al muharramu huwal jima'u, abinda dai aka haramta shine jima'i, walakin ni akrahu zalika, amma su ma waɗancan din ni ina kyamarsu. Kaga yana nuna masa cewa dai fasaran wajen shine jima'i. Haka Abdahak yake bada labari cewa mutane sun kasance da idan suna itikafi sukan fita in za su je biyan bukatunsu. Mun sha bayyana cewa a zamanin da ba a biyan bukata a cikin gida, ba a yin banɗaki a cikin gida. To da haka idan mutum yana itikafi ya bukaci zai kewaya, sai ya fita daga masallacin ya fita ya je bayan gari. To idan suka je wannan bayan garin ya haɗu da matarsa, yana da bukatar da sai ya zakke mata, sai ya wanka ya dawo ya ci gaba da itikafinsa. To shine haka suka kasance suna yi jidda haq hatta nazalat wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, sai aka saukar da wannan sai suka dena. Haka kuma aka rawaito daga Ar-Rabi', kamar yadda shi ma da haku ya bada labari. Haka Qatada Ibnu Di'ama As-Sadusi shi ma yake cewa kana rajulun minhum idha kharaja wa huwa mutakifun wa laqiya imra'atahu basharaha insha'a thumma ghtasala wa raja'a, ɗayan su ya kasance idan ya fita yana itikafi ya gaba da matarsa, in ya ga dama sai tara da ita, sai kuma ya samu wuri ya wanka, sai ya dawo ya ci gaba da itikafinsa. To waɗannan su ne kan gaba a cikin mazhabin masu ganin cewa wala tubashiruhunna, abinda ake nufi shine kar ku tara da su. Karkashin wannan fatawar su a gurinsu ba a hana mutum ya yi matarsa sumba ko ya rungume ta alhali na itikafi ba. Abinda aka hana shine asalin tarayya aure. Ina fata mun gane. Amma mazhabin wasu malamai kamar Imam Malik da akan gaba shi yana cewa la yamassul mu'takifu imra'atahu wa la yubashiruha wa la yatalazzazu biha biqublatin wa la bighayriha. Imam Malik shi fata wasa kenan cewa mai itikafi ba zai yi komai tare da matarsa ba, ba zai rungume ta ba, ba zai ji daɗin komai da ita ba, koda da sun ba ne ko waninta. Wannan abin da mazhabin Imam Malik da aka sani na ka'idojin abin nan fiqhun sana saddu zari'a, yana ganin abin nan abin da ya kamata kenan. Ibnu Jarir bayan da ya kawo wannan maganganu sai shi kuma ya ce yana ganin abin da ya fi inganci, abin da ya zaɓa shi ne mazhabin masu cewa abin da ayat ta hana shi ne jima'i. Sai ya ce da kuma kullu ma yaqum maqamahu mimma yujibul ghusl, da duk abin da ke iya zama matsayin tarayyar aure wanda zai wajabta wanka, kamar a ce mutum ya kai ga ya zubar da ainihin wato ruwan maniyinsa ko da bai zakke mata din ba. Shi da malamai suke cewa abin da yake lalata itikafi shine abin da ke wajabta haddi. Sai mutum ya yi abin da ke wajabta haddi ga zina, shine idan ya yi irinsa da matarsa itikafi sanai itikafi lalace. Amma in yi wani abu da ke ƙasan haka to bai lalace ba, sai dai in wannan maganar ya faɗa game da cewa au ma ya ƙu maqama, ko abin da yake iya zama a mazauninsa. Don haka abin da ya sa Ibnu Jarir ya goyi bayan wannan yake saboda an samu a tarihance ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya kasance matan shi suna taje mishi kai alhalin yana yin itikafi. Kaga ana iya samun taba jikin juna ɗin kenan ta wannan fuska. Da haka ba za a haramta wannan ba, tunda an samu ire-iren su abin da yasa aka ambaci mubashara saye ne irin domin Allah kamar da hadisin Abu Dawud ya rubuta yazo da shi cewa inna Allaha hayyun karimun Allah mai kunya ne mai sanin ya kamata da ta shi sa daga Qur'ani yana zuwa da lafuzan ire-iren waɗannan na saye kamar yace uhida lakum laylatus siyamir rafath ila nisaikum siyam fa inda ar-rafas haka irin fadin shi aw la mastumun nisa kamar da zamu zo mu ji da irin fadin shi wa qad afda ba'dukum ila ba'd da irin fadin Allah fal ana bashuruhunna kaga duk waɗannan sun zo ne kinaya ne akan abubuwa waɗanda suke a dabi'ance bai daga cikin halin mutum da ake gani babba aje yana fadin su karara to balantana kuma Allah subhanahu wataala mahaliccin kowa da kowa duk da yake akwai wasu lafuzan da suka zo da irin wannan sayan sai zam su kuma suna nufin wani abu daban kaman kaman min qabli an tamassuhunna idza talaqtumun nisaa idza menene idza nakatun nisaa summa talaqtumun min qabli an tamassuhunna kaga shi wannan yana nufin min qabli an tujami'uhunna haka wallati dakhaltum bihinna an ce yana nufin shi kuma aure ne wallahu a'lam wannan kenan ta fuskar wato sabanin da aka yi game da cewa me yake nufi da wala tubashiruna da haka zamu ga takikin mas'alan na nufin cewa mubashara anan yana nufin aljima to amma hatta su wadancan din da Imam Malik ya ce an hana babu shakka malamai suna ganin alal aqalli a ce makruhi mutum yana itikafi ya nufaci matarsa da ne kokarin wani jin dadi na dan adam alhalin yana halin itikafi wannan ba haramun bane amma abin kyama ne a wannan yanayi sannan da yace wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid al itikaf asalin shi a larabci yana nufin al muqam a wuri guda zama na dirshan a wuri daya da kuma wa habsun nafsi an al shay mutum ya tsare ransa akan wani abu shine wannan ibada da aka sani ta zama a masallaci dan yin wata ibada tare da azumi da salati da karatun alqur'ani da istighfari da sauransu almasajid da yazo da lafazin almasajid da alif da lam shi sai malamai suka ta sabani akai wasu suka ce sai masallatai ginannu waɗanda suke da ainihin wato limamai ratibai wasu suka ce sai inda ake sallar juma'a wasu suka ce sai inda annabawa sai masallatan da annabawa suka gina ibnu sorry al-imam al-qurtubi a cikin tafsirin sa ya kawo mazhabobin da maganganun malamai akai sai kuma aka samu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya raba gaddamar cewa la itikafa illa fil masajid thalasa ba a itikafi sai a masallatai guda uku ya rage kuma wajen fassara ma'anar la itikafa shin yana nufin hanawa ga baki daya koko nuni zuwa ga cewa yi a nan wurin ya falala sai dai an samu wasu daga cikin magabata suna yin itikafi a wuraren da ba masallatai waɗannan ba an samu kuma wasu daga cikin su wanda suka musu inkari kamar yadda yazo a cikin qissa Abdullahi dan Mas'ud da shi da abokin zaman sa shine abin nan a kasar Kufa wanda ya ganshi ne tafiye ce mishi ai ya ganshi na itikafi ya bashi labarin wannan hadisi shine Huzaifatu dan Yaman ko to da haka mas'ala irin wannan jama'a mas'ala khilafiyya abinda nake so na mana ishara akai shine ya kamata mutane mu zama da kan gado wajen mu'amalantar ta kar ka dauka shikenan abinda ka sani ko iya wanda ka karanta babu wani sai shi koda ka gamsu da shi ya kamata ka girmama ra'ayin wasu wanda su ma suna da magabata akai almuhimmu ne magana mafi inganci shine itikafi ba a yi sai a masallatan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gindaya wasu wanda suka yi a wannan a inda ba nan ba ko itikafin su yayi ko bai yi ba to wannan wata matsala ce da ba muhallin kai mai bada fatawa bane kace ai sun yi aikin banza kuma ka mutu shi wannan ba magana ce ta malanta ba akwai masail wanda suke sabani tsoho ne akan suna nan da yawa yanzu kamar yake masalan misali alqur da Allah subhanahu wataala yake cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatu qur' akwai matsala akan ƙur'i din nan tsarki ne ko kuwa jini ne tun cikin sahabbai akwai sabani Abubakar da Umar da Usman da Ali suna bangaren cewa jini ne Aisha da Ibnu Abbas da suwa suna bangaren cewa sarki ne haka a cikin malaman da suka bi bayan cikin tabi'a cikin atba'u tabi'ina Ibnu Al-Qayyim in kun tuna Azadul Ma'ad yayi magana mai tsawo dan ya tabbatar da cewa jini ne Shankizi a cikin Adwa'ul Bayan yayi magana shi wata mai tsawo dan ya tabbatar da cewa sarki ne haka na Sidi Albani a cikin Adabu Zifaf shi ma dan ya tabbatar da cewa sarki ne kowanne akwai dalilai a harshen Larabci dalilai daga cikin nasoshin hadisi dalilai daga cikin masail wanda suke abin nan wasu masail da suke da alaka da wannan da suke nuna cewa a iya karkata zuwa gare shi da kuma masalih na a ƙara tsawon iddar dan miji a samu ko a samu komi ko kuma a rage tsawon iddar dan ta samu ita kuma ta fita daga uhu da shi ko ta samu wani aure duk akwai wannan itibarat din so da haka ba za ka zo ka ce kaza da kaza ba a shine daidai bi kuma shirme bane ya saba wa ka'idar ilimi jama'a ina fata mu gane wannan da haka matsala ce mai sabani sosai har yanzu kuma ba a gushe ba ana kallanta a haka to haka wannan ma matsalar game da almasajid idan wanda ya tsaya akan wanda Annabi ya faɗa to wannan yafi alama ya dace da daidai amma wanda kuma ya dara yace shi yana ganin za a yi itikafi a masallacin da ba ɗaya daga cikin ukun nan ba bisa fassarar wasu malamai magabata har cikin sahabbai akwai su to kaga baka iya mishi inkari ta fuskar yarfar da magana sai ta fuskar cewa to ba ita ce ya kamata a karkata zuwa gare ta ba ko mun gane ladabin magana da ya kamata mu lura ba ita ce ya kamata a karkata zuwa gare ta ba saboda wanda Allah ya aiko ga abin da shi da kanshi ya fassara almasajid ya zo mutlaki shi kuma ya kayyade da waɗancan sai kuma a samu uzurin da za a baiwa waɗanda su kuma suka ga cewa wannan kaidin nashi ba kaidi ne da ya rufe ruf ya hana shigan wani ba idan mutum ya iya fahimtar wannan tsarin zai zama yana da sauki wajen mu'amalantar masail na sabani ba tare da ya ci mutunci ko ya ci zarafin wasu waɗanda ta yi ta wani bangaren kuma yana ganin girmansu ba ko kuma ko da shi bai ganin girmansu suna da girma din a cikin harkar ilimi da addinin musulunci almuhim malam ibnu taymiya ya kawo wannan aya ne dan ya nuna zuwa ga cewa wannan ayar ko wannan sashi na aya ya zo ne dan ya hana yin wani abu wanda asalin shi halasu amma an hana shi a wannan yanayin na ibada to in ya zan abinda asalin shi halas ne an hana shi a yanayin ibada dan me zaka zo a yanayi na sako kuma ka shigo da irin wannan domin mun ji ya faɗa a baya cewa sukan zo da ƴan mata da waɗanda suke ƴan daudu suna rungumar su ana cikin wannan kaɗe-kaɗe a masallaci to dama shi asalin mu'amalantar waɗannan ƴan daudu da ƴan mata ko bayi ko karuwai dama haramun ne ina kuma ga an cakuɗa shi da wani haramu sannan a cikin ibada abinda ake a wurin ibada in ya zama wanda yake halas an hana a yi sa'ad da ake ibada to min babu aula a hana wannan yace wa qala haka nan kuma Allah yace wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'ib aw lamastum an-nisaa fa lam tajidu ma'an fa tayammamu sa'idan tayyiba wannan ma wani bangare ne na aya da ta zo a cikin suratul nisaa fadan Allah ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta tagtasilu fal'ana bashiruhunna wa kimin tsallakeku yes haka ne afwan wa qala da yace fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr bangare ne shi ma na aya cikin suratul baqara ko bayan da aka hana Allah ya da a yadda ake da shi ne idan ana azumi to tsawon wata guda ba a hulɗa da mata to sai zama wasu suna zuwa cikin dare su yi kisoshin sun zo daban-daban don nuna me sababin nuzul na wannan aya akwai cewa ibnu sayyidina Umar dan Khattab ya zo gun matarsa don cewa aka yi a cikin asalin tarihin kamar yadda Bukhari ya rawaito da Muslim da sauransu shine idan mutum ya sha ruwa a cikin buɗe bakinsa kafin ya kwanta bacci ya halasta yayi hulɗa da matarsa amma da zarar an kwanta bacci to bai halasta ba haka cin abinci shi ma idan an sha ruwa ya halasta shi amma da zarar an kwanta bacci an farka ba a cin abinci sai kuma irana ta fadi gobe akwai kissa wani mutum mai suna Qais wannan wanda yaje aikin wahala rana ta buge shi kuma yazo gida an sha ruwa rana ta fadi amma babu abun bude baki iyalan suka ce to bari su samu mushi a makwabta kafin ya dan huta tana zuwa tare da shi yayi bacci haka dai tashi kuma sai zama ya shiga cikin larura ko kuma sayyidina Umar kamar da aka ba da labari yazo zai tara da matarsa ta ce mushi ai kai bacci sai ce ni ban yi bacci ba ya tara da ita daga baya kuma yaje ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abin da yi yana gane ya kuskure to shine Allah yake cewa alim Allahu annakum kuntum takhtaluna anfusakum Allah ya sani cewa kuna ha'inta kanku ta fuskar wato kuna aikata abin da kun san ba haka ya kamata ku yi ba amma sai kuma Allah ya musu sassauci wannan ita ce rukhsa din da kuma cire hukuncin raf'ul hukmi sabiq kamar an yi nasu ne na wancan hani Allah yake cewa fal an to a yanzu ba su hukunna ku dinga mubasharanta su shine Ibn al-Arabi Abu Bakr a cikin Ahkamul Qur'ani yake cewa wannan yana nuni zuwa ga cewa kissar Umar ta jima'i ita ce sanadiyar sauka wannan ayar domin da kissar Qais ne sai a ce fal ana kulu yanzu ku dinga ci din amma sai da aka fara bayyana fal ana bashuruhunna ku yi tarayya da su wabtagu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku na samun ciki da haihuwar ƴaƴa wa kulu washrabu sannan kuma ku dinga ci kuna sha hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytil aswadi min al fajr ku ci gaba da ci kuna sha har sai farin zari ya bayyana daga bakin zari da iyana aka saukar su kuma aka samu wani shi kuma yayi wata bayanta cewa zare da gaske ake nufi da ka sai samu igiyoyi guda biyu da fara da baka ya zuro su ta kasan filo din sa har sai da ya zama haske ya bayyana wanda a sanadiyar wannan hasken yana iya tantance wanne ne fari wanne ne baki sannan ya daina cin abinci shi da kanshi sai ya gane cewa lalle wannan aiki ne da azanci da je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka karasa da minal fajr Allah ya cike ayat da minal fajr wato na daga alfajr ba na daga asalin su waɗannan abin nan da wato hasken alfajr ya bayyana daga duhun dare da haka sai aka waye gari yanzu hukuncin shine da zaran an sha ruwa har zuwa kitawa alfajr to wannan tsawon lokacin abubuwan da aka hana yi da rana na ci da sha da mu'amala aure to a daren an halasta su a daren an halasta su ana iya yi babu matsala akan komai insha Allah sai kuma a dakata da zaran alfajr ya keto har zuwa faduwar rana wannan shine hukuncin mala ya kawo wannan dan nuni zuwa ga cewa a musulunci cikin lokutan ibada azumi dan yayi kwatance da sallah da azumi ne da haji kaga ya kawo mana kwatanci game da wurin sallah yanzu ya kawo kwatanci game da ta fuskar azumi zai kuma kawo kwatanci ta fuskar ainihin wato abin nan azumi ha ila yau yace wannan ma'ana yanzu wannan yana nuni zuwa ga cewa a azumi a san da mutum yake ibada azumi an haramta mishi hulɗa da matarsa alhalin da haram da halasa kamar yadda wancan ma a lokacin da ake yin ibadar itikafi a cikin masallaci an hana hulɗa da mata aure alhalin asali halas ne to haka nan ma irin wannan hukunci ne wa qala kuma Allah ya ce wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba wannan ayat cikin suratul nisaa ta zo da wasu hukunce-hukunce masu ban sha'awa farko ta yi magana a farkon ayar faɗin Allah ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara ya ku da kai imani kar ku je kusa da sallah alhalin kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke faɗa har sai kun dawo cikin hankalin wato kaman saboda kasancewa mai maye
bai sanin abin da yake fara to kai je garin yana so ya yaba Allah ya je ya zagi Allah yana son ya tasbihi ya je wani fajirci to sai aka ce dakata har sai ya zama ya san abin da yake wala junuban illa abiri sabili kar kuma ku shiga cikin masallaci kar ku sanci inda ake sallah kuna da janaba sai dai wanda zai ratsa kawai adiri sabilin bai wucewa saboda masallacin Madina a lokacin yana da kofofi ko ta ko ina shine a tsakiyar gari to idan mutum yana so ya daga wannan anguwa da take misali mu ce kudu da masallaci zuwa arewa da masallaci ba zai kewaya ta gaban masallaci ko ta bayan shi ba sai ya rada suna shiga su fita da haka kowa sai ya kofa da gidan gidan shi wanda wadannan kofofi kamar yadda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya sa a rufe su gabaki daya yace abata sayyidina Abubakar kadai shine Ibn Kathir yake cewa wannan yana nuni zuwa ga ishara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya akan cewa bayan shi sayyidina Abubakar shine halifa da haka zai buƙaci kodin shi dinga shigowa daga masallaci zuwa gidan shi da gidan shi zuwa masallaci kai akwai rawayi da cewa an ce abata sayyidina Ali malamai sun tababa game da ingancin ta suna ganin abin nan ne wato na kara ce in ma ta tabbata abinda suka fassara shine cewa saboda shi kuma sayyidina Ali gidansu dama a cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kofar su kofar shiga gidan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam almuhim wannan gabobin suna nuni zuwa ga ɗaya daga cikin matakan da aka bi wajen haramta giya ya zo a cikin sahih muslim kissa ta sahabi Abdurrahman dan Auf wanda ya ba da labarin cewa ya gayyaci mutane walima zuwa gidansa da aka je aka ci abinci aka sha suka yi mai suka tashi za su yi sallah sayyidina Ali shine musulmanci ya karanta kulliya sai dinga burkitata kulliya bil kafirun la abudu ma ta'budu su kuma sai dinga cewa a abudu ma ta'budu sai zama maganganun da yake sun sabawa asalin abin da aya take faɗa to wannan ya daga cikin dalilin sauka aya ko kuma wata kisa dake cewa haka ha ila yau an yi walima an ci abinci an sha abin sha aka samu yanayi na wasu sun yi maye har wani ya dauki a wani makami ko wani kwaro ya bugawa dan uwansa ya ji masa rauni inda kasan da yan giya suna yi to wannan daga cikin matakai ne kafin wannan mataki na farko shine abinda Allah ya faɗa cikin suratul nahl fadin sa cewa wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana Allah ya faɗi cewa a jikin itatuwan dabinai da inabi wanda kuke samun abin sha mai sanya maye da kuma arziki wato riba da kuke ci dan kun yi sana'ar giya din matakin farko da Allah ya ambata kenan game da giya sannan aka zo aka ambata cewa yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas suna tambayanka game da giya da caca ka ce musu a ciki akwai zunubi da yawa da kuma abin amfani wannan cikin bakara ke aka baka sake sokar da wannan cewa akusa a nisance shi da ta kafara rubu salata wa antum sukara sai zama yanzu akwai lokacin da za a iya sha ko dai bayan isha kafin asuba mutun ya watse ko bayan asuba kafin azhar ya watse amma tsakanin azhar da la'asar tsakanin la'asar da magariba tsakanin magariba da isha to haramun saboda a wannan yanayin tsawon lokacin yana da wuya ya ba mutum damar har ya gama abin nan maye ya dawo cikin hayyacin sa to tun daga nan ma wasu suka fina to karke shi da Allah ya musu kada fadin shi cewa ya allazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan ta cikin suratul maida kenan fajtanibu kowa ya guje ta shine Anas ya ba da labari cewa aka dinga zubar da giya aka dinga tuntsar da tulunan ta sai da aka jika gaba ɗaya garin Madina da giya wasu ma sun je sun siyo ta daga ƙasar waje daga ƙasar Yaman sun iso bakin garin Madina da motocinsu cike da wannan giyoyi sun gama sanya dukiyarsu a ciki suna zuwa aka ce musu ai an haramta giya ana aka dinga fasa wannan giya ana watsi da ita shikenan giya ta haramta har abada a musulunci da ita da sauran abubuwan da aka haramta to bangaren kaga wannan bangaren farko na ayan kaga shi mansukhi la taqrabu salata wa antum sukara an goge shi da fadin Allah ya allazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab kaga rabin ayar mansukhi amma karshen ta kuma nan da aka ce wa in kuntum marda aw ala safar idan kuna a matsayin marasa lafiya wato nan ta fuskar magana akan da aka ce ne wala junuban kar ku shiga masallaci illa adiri sabili in kuna da janaba sai dai wanda kawai zai ratsa masallaci to da aka zo aka mai da masallaci yanzu ba hanya bane sai zama wannan bai da mafhumi hatta tattasilu har sai kun yi wanka amma wa in kuntum marda idan kuka samu janaba amma kuma ba ku da lafiya au ala safarin ko ku matafiya ne au jaa ahadun minkum min al-ghaiki ko kuma daya daga cikin ku yazo ya dawo daga wurin bandaki au la mastumun nisaa ko kuma kuka taba mata falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba wanda za ku yi wanka na janaba fatayammamu sa'idan tayyiba sai ku nufaci ainihin wato kasa mai tsarki ku bugi kasa ku yi taimama wannan ita ce ɗaya daga cikin ayoyin da suke magana akan hukuncin taimama da kuma sa'ad da ake yin ta to kaga yanzu wannan aya tana nuni zuwa ga hatta taba mata da mutum zai yi na halas to sai yayi wani tsarki na musamman ko da babu ruwa sai da aka neman mishi wani alternative wanda za a yi saboda ainihin wato muhimmancin tsarki ga wanda zai yi ibada kenan in ya zama kafin ibada wata mu'amala da aka yi da ya mace ta tarsasa dole a yi tsarki to ina kuma ga a ce ana cikin ibada kuma ana mu'amala da ya mace kuma gane wajen hujjan kaga ba zai yi makin mu'amala da aka yi da mace a san da ya halasta a wajen ibada aka hukunta dole a yi tsarki da ruwa in ma ba a samu ruwa ba aka ce dole sai an yi wani tsarki da yake matsayin badil alternative ga ruwa to ina kuma ga a ce mutum yana yin wannan ibada kuma yana wani hulɗa da mace shine abin da Ibn Taymiyyah yake so ya bayyana mana anan na muhimmancin nisantar matan da suka halasta da wajibcin yin haka a sa'ad da ake ibada ta aikin haji ko ta abin nan sallah ko itikafi ko azumi a aikin haji kam dama wannan ma hatta aure a daura wa mutum aure ko ya daura aure bai halasta ba wai magana wai a ce ya kusanci matarsa ba wa azamu zalikal hajj bukaji magana ma yace mafi girma da gaskin wadannan abubuwan kuma shine ma aikin haji falaysa lil muhrimi an yubashira fihi an-nisa sam bi halatta ga wanda ya harama aikin haji yayi rungumi mata ba wala yanzuru ilayhinna li shahawa bama zai kalle su kallo na sha'awa ba an hana ma wal mu'takifu qaribun min mai itikafi yana kusa da mai aikin haji ta wannan hukuncin wasa'imu dunahu mai azumi kuma na ƙasa da su haka suke a jere haramcin da ke kan mai aikin haji ya fi tsanani don haka shi aka haramta mishi hatta kallo na sha'awa hatta tunanin cewa in ya gama aikin hajin nan fa yana nan yana begen matarsa ko nan tanan ba a so yi fala rafasa wala fusuka wala jidala fil haji ba a so yi tana wannan kwata-kwata ana so ya zama kamar siffar mala'ika ne baya tunanin komai sai ibada mai itikafi yana dan ƙasa da mai aikin haji zaka an hana shi yin hulɗa da mata amma an ba da dama matar shi na iya kawo mai ziyara har tana iya mata taje mai kai kamar yadda Sa'isha suke taje wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa mai azumi nashi bai kai haka ba zaka mai azumi yana iya sumbantar matarsa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sumbantar matarsa Aisha kuma take cewa shi yafi ku mallakar sha'awarsa zaka shi yana iya yin wannan darara yana iya yin kuma ya tunani ko yin shiri cewa idan an sha ruwa yana so ya biya bukatarsa idan ya kalle ta kallon sha'awa ya tuna cewa to in an sha ruwa fa yana da bukata zuwa gare ta haka shi kuntatawar da aka mishi bata kai kuntatawar da aka yi ma mai itikafi shi kuma tashi ta mai itikafi bata kai ta mai aikin haji ba dukkanin su ibadoji ne waɗannan waɗanda ba a yadda da hulɗa da mata a cikin su wal musalli la yusafun nisa mai sallah kuma baya mai sahu da mace ba a yin sahu da ya mace ko malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki akan cewa idan aka yi sahu da ya mace a cikin sahu sallah ta ɓaci idan aka yi zama a cikin sahu akwai mata da maza an cakuɗe to wannan sallah ta ɓaci bata yi ba inda aka samu su sauci kawai shine fatawar ainihin Atha ibn Abi Rabah da yake cewa idan matan yara ne kanana irin da zaka ga mutane su sallar juma'a kusallar idi sai su saka ƴaƴansu ƙanana mata a tsakankanin su wataƙila saboda yanayin zamani ana tsoron kar su bata ko ba zo da mahaifiyarsu ba ko makamanci ko kuma yara ne masu jaraba san ubannin su ba za su iya zama a inda mata suke sai kaga wata tatitsa yarinya haka da hijabinta a cikin sahun maza to wannan wasu malamai suka ce babu lifi saboda yarinya ce karama dan da adabiance koda an ga wani wanda yake ajnabi ya kama hannunta ba wani tsammanin wani abu adabiance ko da zaka ga yar abokin ka kaga ce kana mata wasa ka rike hannunta ba wani da kai da ita da baban duba wanda zai ji wani abu da wanda duk ya gani inda ko misali balagaggiya ce kaga haka bai kyautu ba to da ko suke ganin anan ne kai ake samu sassauci idan mace ta zama a cikin sahun maza shine karama ce ita abun takeici da ban mamaki shine a wannan zamanin shine aka samu wasu wai musulmai a turai ta yamma a ingila ko a faransa ko a jamus da irin wannan kasashe da suke takama da irin wannan yanci na babu kaidi din nan wai suna yin masallatai wanda ake taku da maza da mata a sahu daya a faransa ne za aka yi wannan wani lokaci a can baya aka yi tarwaitowa a BBC da tashoshin kallo na TV sun ta bada labari za ga limami yamma wani lokaci mace ce ma kowa kawai ya samu ingiji sai ga dama ya tsaya kamar yadda ake zama a coci wannan kaga ba musulunci bane wannan wani shashanci ne kawai ake so a shigo shi cikin addinin musulunci da ba saboda kuma su turawa suna da wasu al'adu da suke ganin daidai ne a wurin su to shi ko musulunci daga cikin aikin da yake shine akwai tace al'ada ai musulunci ya zo ya samu larabawa da al'adu iri daban-daban wanda a cikin su akwai masu kyau akwai munana akwai waɗanda gabaki daya ya hana su saboda munin su kaman kashe ƴaƴa mata kaman yaƙe-yaƙe bigairi ba gaira ba sabat kamar shan giya din nan misali kaman cin riba duk musulunci yana waɗannan gaba daya akwai wanda ya same su masu kyau ne amma an dan gurɓata su an lalata su da haka ya musu kaidi kamar mene kaman polygamy kaman yin aure fiye da daya larabawa ba ma larabawa ba kusan duka al'ummar duniya babu al'ummar da ba ta yin polygamy ba auren mace fiye da daya to balarabe wani sai auri mata takwas wani goma wani ashirin wani talatin sai musulunci tsaye da su iya hudu musulunci kuma ya hana auren yan uwa wa tajma'u bainal ukhtayn da suna yin haka musulunci ya hana gadan matan uba da wasu suke yi lahin da kuma an tara sunni sa'a karha sai yi ma wannan ɗabi'ar ta auren mace fiyar da sai yi mata kaidi yadda ta zama ta dace da mutunci ta dace da ɗabi'a za ta kuma dace da abin da mutum tsaye zai iya yi ba tare da ya shiga haƙƙin matayen nan ba to akwai kuma abin da musulunci ya same shi ɗabi'a ce mai kyau sai ya goyi bayan ta kaman halin kyauta da karamci da jarinta da kunya da wasu larabawa suka shahara da shi larabawa sun shahara dukkan waɗannan halaye halin kyauta hatta waɗannan fasikai ƴan giya a jahiliya ba sa so a siffanta su da ruwa ko a siffanta su da ƙarya jibu an tara da yake cewa fa idza sharibtu fa innani mustahlikun mali wa irdi wadirun lam yuklani wa idza sahautu fa ma uqassiru annada wa kama alimtu shama'ili wa takarru yana alfani da cewa yana shin giya yayi maye amma koda ya sha giyan yayi maye yace mutuncin shi baya bari mutuncin shi ya zube kuma zai ta yin kyauta fa idza sharibtu yace in ya sha giya fa innani mustahlikun mali zan ta kashe dukiyata wajen halin kirki wa irdi amma mutunci na wafirun yana nan cikakke lam yuklan ba abin da ya taba shi wa idza sahautu yace idan ya fadaka wato ya dawo cikin hayyacinsa fa ma uqassiru annada bana gazawa daga kyautar da nayi da in dauka da ai ban san abin da nake yi bane shi sa nake kyautar bana ragewa wa kama arimti shama'ili wa takarrum kuma da kika san halina na kirki da girma da haka suna da waɗannan halaye sai musulunci ya goyi bayan su kirki kyauta jarinta da sauransu ya goyi bayan su kai tsaye to da haka su ma turawa da suke shiga musulunci abin da ya kamata su fahimta kenan a cikin halayen su akwai na kirki akwai na banza to sai su dauko sai su auna da musulunci mu ma na haka ya kamata ne me halin mu da yace da musulunci mai kyau ne sai mu ci gaba da yi me al'adun mu waɗanda mun tabbatar ba su dace da ƙa'idojin musulunci ba sai mu bar su amma mutane ne ba haka suke ba kowa suna ɗaukar musulunci ne sai su tsoma shi a cikin buhun al'adarsu su gauraya ya saje da al'ada ko mun gane kamar da ka san za a ɗauki misali idan ana haɗa ƙullun abin nan ɗan wake ko alale za ta saka wasu mix a ciki suna bacewa a ciki to zaka gansu ba ko sai dai ana ci a ji dandanan su amma dai mai haihu sunan shi kulluna na alabi duk wannan abin da yake sakawa sun saje a ciki sun yi absorbing a cikin sa amma zaka ji to haka musulunci yake zaka dinga jin kanshin shi haka a cikin al'adunmu da muke amma muna rayuwa ne karkashin abin nan wato tsarin al'ada shi da wanda yago yace bare rayuwa karkashin tsarin musulunci ya bara ada sai zama garibun baina alihi wa qaumi bada al-islamu gariba wa sayudu gariba Allah ya tsare mu to dan haka an samu wasu karkashin turawa yanda da suke wannan lalata ta hada sahu tsakanin maza da mata ba daidai bane bal yu'akharna an subu fil rijali abinda yake wa mata shine a mai da su baya daga sahun maza ko yusallina khalfar rijali si salla a bayan maza kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama yadda manzo Allah yace khairu sufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi Imam Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah da sun fitar da wannan hadisi daga cikin ashabul kutubu sita Bukhari da Tirmidhi ne ba su fitar da shi ba sai kuma Ahmad ibn Hanbal shi ma ya fitar da hadisi ne tabbatacce daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda da kuma wasu sahabbai kaman waɗanda ba shi ba kaman riwayar Abu Dharr in ba na manta to wannan hadisin ya zo yace khairu sufufin nisa'i awwaluha mafi alherin sahun maza shine na farkon sahun farko shin sahun farko ake nufi wanda farko daga liman sai su ko kuwa duk wanda yazo da farko aka fara sallah da shi ko da bai samu sahun farko ba wasu malamai suna ganin wannan ce fasara hadisi indai ka zo da wuri aka fara da kai ko da saboda yawan ku baka cikin sahun farko to wannan kai ma ka shiga cikin sahun farko wato sahun farko tawaga farko agun wasu malamai haka suka ce ko mun gani sannan kuma sahun farko wanda ke cikin ginin masallaci ko ku hada wanda suka je tawaje suka jona DBC tim sahun farko bayan sahu sun cika sai wani ya daga waje sai ya jona daidai sai tumundo ya jona shin a wannan sahu yake shi ma kaga shi fa last comma ne fa daga karshe ma yazo wani ma masbuki ne amma kuma literally a sahun farko yake wannan zai wuya ya samu falalan zai wuya hadisin ya zo dan kwadaitar da mutane akan su shiga sahun farko ne kar su bari a dinga barin su a baya suna zuwa a makari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan bai daga cikin siffofin mu'minai kin zuwa sallah sai a makari ko a kasalance ko a jinkirta sai an ji an tayar ko kuma sai an gama masu tsawon ko duk wannan bai daga cikin siffofin mu'minai siffofin ne muna buƙata ya kamata mu kokari mu kiyaye jama'a sune Allah yake cewa wala yatul salati illahum kusala ba sa zuwa sallah sai cikin kasala suna yura'unan nas sai in sun ga mutane na ganin su ne inda ake akwai sauran mutane suna ganin su kar a ce ba su sallah ba saboda taron biki ne ko a halin tafiya ne ko a cikin wata harka ne da ake da sauran musulmai sai su hada ne amma in su a karankin kansu ne ba sa wannan sifa ce ta munafiki Allah ka tsare mu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alherin sahun farko shine sahu wanda yake na daya wasu kuma suka ce ana nufin sahun farko daidai bayan liman din nan inda annabi yake cewa liyani ulul ahlami wal nuha suka ce iya nan ma kai ake magana ala ayi halin dai abinda yake so ka zama ka zo masallaci da wuri kuma ka shiga sahun farko wa sharruha akhiruha mafi sharrin sahu shine na karki saboda mene saboda yayi kusa da mata dan ana so an nisanta yuwar takudaiyeniyar maza da mata duk da an halasta musu su zo masallaci su mata su yi ibada amma ba a ana musulunci ya dau mataki wajen kawo iyaka da sanya hirzi da saddu zari'a dan kar a samu takudaiyeniya tsakanin su da mata da maza wa khairu sufufin nisa'i aw akhiruha su kuma mata mafi alherin sahun su shine na karshe wannan kamar yadda nau yake faɗa ana magana sahun mata a sa'ad da suke sallah tare da maza ne ba a kwasan da suke sallah su kadai ba in suna sallah su kadai wannan hukuncin bai hau kansu ba su ma saboda wannan shine fa nesa da na maza kamar yadda na farkon can ya fi nesa da na mata haka su kuma na ƙarshe yafi nesa da na maza. Da haka idan mata za su yi sahu a masallaci za su fara shi ne daga can ƙarshe, from the extreme end za su faru, yayin da maza suke farawa daga bayan limar su kuma su faru daga can ƙarshe. Abinda ake sakawa a demarcating a masallatai, a saka gini ko wani labule ko wani abu, wannan jama'a bayi da asali a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, duk da shahararsa da yaduwarsa da yanda yake a cikin kusan daukacin masallatai waɗanda a ɗabi'ance ko a yanayin al'umma da ke kewaye da masallatan, maza da mata na yin sallah masallaci duk da shahararsa ba addini bane, ba daidai bane. Ina fata mun gane canzawa ne daga abin da shari'a ta kawo. Abin da shari'a ta kawo cewa su zauna a can baya, amma shari'a bata ce a katange gabaki ɗaya ba. Shari'a bata kawo wannan ba, da haka duk wanda ya kawo ya ƙara akan abin da Allah ya ce, ya ƙara akan abin da aka samu daga magabata suna yi. Wannan hadisi ya ci gaba da cewa wa sharruha awwaluha, mafi sharrinsa shine na farko, wato wanda yake kusa da maza ɗin nan kenan, na farko na mata shi da na ƙarshe na maza, kaga suna kusa da juna. Wannan hadisi malamai sun fitar da fiqhu da dama akan sa, daga ciki akwai nuni zuwa ga halaccin zuwa mata masallaci, duk da yake abin da yafi gare su shine su sallah a ɗakunan su, a ɗakunan su ma a can cikin ɗakunan su yafi musu falala, amma sun tsira su zo masallaci ba a hana su. Sannan kuma daga cikin ƙarin matsalolin da malamai suka kawo game da sallar mata a ainihin wato sallar janaza, shin ko mata na iya fitowa su sallar jana'iza su tsaya a sahun baya irin yadda suke yi a wannan sallah? Wannan ba a same shi a aikin magabata ba, ba a same shi ba, da haka bin shiga ciki. Abinda aka samu shine mata suna yin sallah magawa ne a cikin gida, ko kuma idan ta kama inda za a yi gawar sallah dama suna wajen, suna wajen kamar a masallaci ne, misali an je sallar Idi irin yadda ake a ce to bari mu gawa sallah, ko a inda ake sallar jikin gidansu ne tare da masallacin dama suna wajen. Amma wanda za a ce sai an ɗauki gawa an kai ta wani waje sannan a yi mata sallah, sai kaga yadda maza ke bin wannan gawa zuwa musallan da za a yi mata sallah, suma mata su taho ranke su suna bin wannan gawar, da ganin cewa wai wannan gawar tasu ce, mijinsu ne ko babansu ko ƙaninsu ko wansu ko malaminsu ko maƙwabcinsu ko wayensu, za ka ga sun taho suma sun yi sahu. Wannan ba sunna bane jama'a, wannan na daga cikin bid'an mu ta ƴan izala, dole sai mun gaya wa kanmu gaskiya. Za ka ga ya yaɗu a cikinmu mu ahlu sunna, ba daidai bane. Na yi wannan magana a kwanakin baya, har wani ɗan uwa ya aiko min da wata fatawa cewa wasu malamai sun halasta. Allah ya saka mishi alkhairi, na karanta fatawar tun kafin na yi magana, kuma na karanta fatawar wasu waɗanda su kuma ba haka suka ce, wanda maganar su kuma ta fi ƙarfi, kuma kullum mukan ce ne mu duba mu ga yaya magabata suke. An yi jana'iza ɗaya, biyu, uku, goma, watakila a zamanin Annabi na raye, sahabbai suna raye, shin an kasance ana yin haka, an ruwaito ba, an ruwaito ba? Abinda aka fito shine ana shiga musu da ita cikin gida su sallah. Ga shi Aisha take ce mutane kuna da saurin mantuwa, kuna mamakin dan an shigo da gawa ta cikin masallaci an shiga gidan mu mata sallah, me yasa sai Aisha ba su fito akai sallar da su ba? Laka wannan yana hukuncin, wannan yana nuna halaccin zuwa masallaci ne kawai, kuma shi ma ba shine aula ba gare su. Abin da yake aula gare su shine su sallah a gidajensu, amma idan suka buƙaci zuwa masallaci dan wata maslaha babu laifi. Amma duk da haka idan sun je za su kiyaye kada su yi cakuɗeɗeniya da maza, to daga cikin kiyayewar shine wannan. Daga ciki kuma har ila yau aka hana su ɗagowa sai maza su ɗago, za su jira maza su fara ɗagowa daga ruku'u, daga sujuda, sannan sai su ɗago. Sannan da zaran idan da sallah kuma su tashi su fita kar su kafa fira, ko su bada cewa za su gawa ne, ko za su gawa ne yadda suke, za su ga amir ko amira tana so ta ga sajjan irin yadda yake masallatin MSS, daga nan kuma sai a fara taƙi kawai, shikenan. Duk wannan bai da wani maslaha a cikinsa, yana buɗe zari'a, yana buɗe kafa ta mafasidu iri daban-daban da suke faruwa. Da haka sai an kiyaye. Aisha take cewa da Annabi ya ga abin da mata suka farar a bayansa da ya hana su zuwa masallaci. Wannan tun Aisha suna raye fa kenan, tun sahabbai suna raye, to ina kuma ga yanzu? Da haka abin da yafi shine mace ta zauna a gidanta ta sallah, amma in za ta je to Annabi ya ce kar a hana ta, tunda Annabi ya ce kar a hana ta, ba wanda ya sayar. Amma dai za a gaya mata ƙa'idoji da dokokin da ya kamata ta yi mu'amala da su. To ya kawo mana wannan hadisi ne don ya tabbatar da maganar shi cewa babu kyau ayi sahu tare da maza da mata a sahu daya, babu kyau. Abin da yake daidai shine ayi sahu daban-daban, maza a gaba, mata kuma a baya. Walaysa lil musalli fi hali salati an yanzura ila ma yulhihi an salah, har ila yau an hana mai sallah ya kalli abin da zai dauke hankalin shi daga sallah idan yana sallah. La nisaa wala ghayruhu, an hana ya kalli mata, an hana ya kalli wani abu, da haka aka hana ayi shimfida a masallaci mai jan hankali, aka hana ayo masallaci kwalliya wanda ta dinga daukan hankalin mutane, kamar a saka flow tiles wanda suke masu kwalliya da fulawoyi, kamar ko kuma irin wanda ake na zamani 3D da ake, wanda zai zama yana daukan hankalin mutane, ko kyale-kyale manne-manne a sa su chandeliers, wasu fitullu na yan gayu da sauransu, duk wannan yana daga cikin illa haramtawa da aka ce kada a yi masallaci zakharafa, saboda kar mutane su zo mai kun sallah su ta kallakalle hankalinsu ya zama ba a kan sallah yake ba, da aka ana so ne masallaci ya zama an tsabtace shi, amma ya zama plain, ya zama gama garin tsabta, ba kwalliya ba. Ina fata mun gane, dan kada ya dinga daukan hankalin masallata. To haka nan an hana ya zama yana kusa da mace ko yana kallanta dan kada ta dau hankalinsa. Bal qad sabata fi sahih annahu idza marra amamahu almar'atu walhimaru walkalbu alaswadu wada'a salatuhu, ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi, haka ainihin wato sauran malamai kamar Muslim da Abu Dawud da sauransu duka sun ruwaito wannan hadisi, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni cewa idan mace ta gitta ta gaban mai sallah da jaki da bakin kare, wada'a salatuhu, sallar shi ta baci. Wannan hadisi kamar da muka ambata hadisi ne na Abu Hurairah radiyallahu anhu, wanda Imam Muslim ya fitar da shi, aka Abu Dawud da Tirmidhi da al-Imam an-Nasa'i da Ibn Majah da Ahmad a cikin Musnad al-Imam, a cikin Musnadinsa, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan bayani, duk da yake an samu sabani a wajen malamai game da fassara wannan hadisi. Al-Imam an-Nawawi a cikin sharhin sahih Muslim yake magana yana cewa yaqta'u as-salat, da yake akan wannan hadisi yake cewa ikhtalafa al-ulama'u fi hadha, malamai sun sabani game da wannan. Fa qala ba'dhum yaqta'u ha'ula'i as-salah, wasu malamai suka ce waɗannan abubuwan mace da mace balagaggiya da jaki da kare baki duk suna tsinka sallah. Wa qala Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu, Imam Ahmad shi ko yake cewa yaqta'u ha al-kalbul aswad, bakin kare na yanke sallah. Wa fi qalbi min al-himari wal mar'ati shay'un, yace amma ina jin wani abu a zuciyata game da jaki da ainihin wato mace, saboda jaki an samu hadisi na Ibnu Abbas da yake shiga da jaki tsakiyar su yaje parking din sa a gefe zai kama su, kuma ba cewa sallah ta lalace ba. Sannan hadisin mace an samu Aisha ita kanta yin inkarin wannan, da yake zamu ji wajin inkarin ta, kamar yadda zuwa cikin riwaya Imam an-Nasa'i kamar yadda Ibn Hajar ya bayyana cikin Fathul Bari, ta yi inkarin cewa an hada su da jaki da bakin kare su mata, tace ni ina kwanciya a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah a gabana, yana taba kafata ina janyewa in ya tashi in dawo da kafata. Wal buyutu yawma idin laysa fiha masabihu, a wannan lokacin babu fitullu a cikin gidaje, haka wannan yake nuni zuwa ga halassin ana sallah da mace a gaba. Haka sai Ibn Hanbal yake ganin akwai dai magana game da biyun nan, wato jaki da mace. Wa wajhu qawlihi, fuskar magana sa anal kalba lam yaji fi tarkhis fihi shay'un yu'aridu hadha hadith, shi jaki babu wani, shi kare baki babu abin da yazo yana mu'arrada da wannan hadisi game da mas'alar shi. Amma al-mar'atu fiha hadithu Aisha radiyallahu anha al-madhkur ba'da hadha hadisin da malam bai ambata anan gaba kadan na Aisha da muka ishara zuwa gare shi. Wa fil himari hadith Ibn Abbas as-sabiq, hadisi Ibn Abbas wanda ya gabata a cikin sahih Muslim din kenan. Wa qala Malik wa Abu Hanifa wa Shafi'i radiyallahu anhu, wadannan malamai guda uku Malik da Abu Hanifa da Shafi'i Allah kara musu yarda, wa jumhurul ulama'i min as-salaf wal khalaf suka ce la tubtilu salatu bi mururi shay'in min ha'ula'i wala min ghayri, su suna ganin gabaki ɗaya ba za su yi aiki da wannan karatun a haka ba. وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة سكتي معنى تقطع الصلاة سكتي أبدا أكني في شني سام توايا أتكل لادن سلم لشغل القلب بهذه الأشياء سوى شغل تور زوجي هذا ولن أبوه وليس المراد إبطالها سكتي با أبن نبي نيوي أتي صلى تابع شجباته وسنا يقطع أي ينقص من أجرها ذاك شما محلين ينسى فانيس أكان مالبي ذاك جيب جميع يأتي وإن كان كثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان يسلي وآئشة متجعة في قبلته بالليل في الظلمة yana kasancewa sallah Aisha tana kwance a gaba gare shi ta giciya a gaba gare shi cikin dare wanda hadisi ne da cikin Sahih Bukhari fa idza arada an yasjuda ghamaza in yazo yin sujuda sai ya cakude ta hadisin yana da fiqhu da yawa na farko halin sun yin sallah a ɗakin kwana ko akan makwancin kwanciya domin Aisha tana kwance ne akan shimfiɗa su shi kuma yana sallah a gefenta kuda kwanciyar ma'aurata ne kasan anan kasa ana cewa ba tabarma goro ba ta sallah to tabarma mai aure ya kamata ta fiki yin sallah fiye da ta goro amma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ko to haka kuma yana nuni zuwa ga ashe idan kana sallah a wani wuri da wasu suna yin bacci dama mu ji wannan fiki yana da muhimmanci kwarai idan kana sallah a wani wuri da wasu suke yin bacci ba za ka daga murya ba domin da annabi na daga muryarsa za ta ji ya daga muryar ta kauce daga wajen ba sai bata ma san yana sallar ba sai in ya taba ta ne sanan take kaucewa sai ka dauki wannan sai ka saka akan hukuncin sallar tahajjud da ake ta rigima akan daga lasifika in kana sallah inda wani ke bacci a ce kai taila ne amma kana da aboki kuna kwana a shago kuna dinki kuma kai a bayan tailan kuma mai kiyamul lail ne kai akan ya gaji yana bacci ko dan gwagware din kai aran ma ne kana so kai tilawaka sai kai kasa karka hana wani baccin sa hatta sallama manzo Allah sai sun aka ce ne yazo yin sallama ana bacci yana yin sallama wanda zai ji yadda wanda yake idan sa biyu ba zai tayar da wanda yake bacci wannan rigima da yake tana alamta san shuhura ne kawai a dinga rigima da mutane sai sun cika lasfika ta bugari in an tambaye su me hujja su ce wai kai ba za ka yi ba Qur'ani kwana goma ba ai an ce hujja za ka kawo aya ne ko hadisi da an ce hujja aya ake so ka kawo ko hadisi wannan ma yana daga cikin bidiyoyin mu na al-sunna mu ne muke wannan ya kamata mutane mu dinga gyarawa ko da muna yi mun gane kuskure ne sai mu gyara dan Allah sai mana ulaika alladhina yubaddilu Allahu sayyiati hasanat kar mutun ya doge akan abin da ya san bai da hujja amma tunda dai ya dade yana yi to shi ba zai bari ba wannan abin shi ake tuhuman galibin yan bid'a dashi akwai wanda ma kuna magana da shi off record zai ga maka kaza fa mun san ba kyau amma sai riga sun samu daraja da daukaka akan shi yana ganin idan ya bar wannan abin ya zai da darajar shi da daukar shi ya zai da mutanen sa to sai shi dan ya riya mishi cewa gare ya ci gaba da yi kawai in yaso Allah ya san yadda zai dishi tunda dai Allah gafurur rahimun ne to wannan ma irin dabi'ar ce wannan da gaskiya fikihin hadisin shine akwai taba mace din ibn tumiya ya kamar annan taba mace idan kana sallah in wata larura ta saka taba ta bata sallah wata larura ta saka taba matarka bai bata sallah sannan mutum yana yin sallah a cikin duhu ba dole sai da haske ba a cikin masallaci ne ko a cikin gida ne gurgudan bukata Aisha kuma ta faɗi uzurin ta na me yasa bata ganin sa bayan bata jin muryar sa bata ganin san da yake ruku'u da sujuda sai in yazo ya taba ta ne sannan take kaucewa tace saboda a lokacin babu fitilu sannan kuma dakuna ne suke yin su ɗan kanana ba irin daki da ake ne yanzu da kake tunani ba dakuna ne ɗan mutsi ta yi iya makwancin ne kawai daki ba su ba su saba da irin waɗannan wangara-wangaran dakunan da muke yi wanda muke yin su haka wanda suke sa a shagala da duniya zaka je ka ga wani daki masu wadata a yanzu za a iya saka gado guda uku kuma kowane gado irin wannan babba da ake cewa 6x7 ko wani ma ya wuce haka 6x6 za a iya saka kwaya uku kowane kusurwa kuma ana iya a wuce lahiya da haka suke yanzu masu kuɗi wallahi wanda ga bedroom din shi kusa girman hall din nan duka shi kadai karasa me zai yi shi eh kuma da yawan shi ai a wata kusura kwaya ɗaya zai kwanta dole ko babu da zai ce bari duka ya baje haka ya abuda shi duka ya cika daki tunda ba aljani bane shi Allah shi kyauta so fallabithu ghairul mar to Aisha da aka faɗi wannan hadisi take cewa ta bada wannan magana take cewa ita ai tana yin haka da manzo Allah ya zai a ce annabi kuma ya haramta wancan tace ita bata yadda ba sai zama a cikin maganar ta kamar yadda Ibn Hajar ya kawo cewa a riwayar Imam An-Nasa'i ita da kanta ta faɗi cewa fa akrahu an aquma baina yadayhi fa an sallun silala idan naga yana taba ni dinnan yana ta taba ni kamar yana nuna mini na tare mishi waje to ba na so na zama na tare mishi wajen na kuntata mishi ce sai na sallale ta gefe na koma wani kusurwa ya zuwa cikin wa Imam An-Nasa'i daka abinda take inkari shine mutlakin a ce kawai da zaran mace ta kasance a gaban sallaka sallata bace abinda aka hana shine wucewa tsakankanin karkankanin sutaraka idan kai kadai ne ko kuma kai ne liman amma in ta wuce ta baya cikin wani sahu ko ita ko jakin ko karan ba komai kamar da Ibn Abbas ya ratsa da jakin shi ne ta cikin sahun baya ba ta gaban liman ba Ashekul Albani Muhammad Nasiruddin ya tattauna wannan mas'alar duka a cikin Sifatus Salah a cikin karamin da kuma cikin Al-Asr inda ya kawo wannan tawjihin ya tattara cewa ai hadisin yana nan babu matsala akan shi ya rage shin alqatu din yana nufin bata sallah sai an sake gabaki daya koko annaqsu kamar yadda jumhurin malamai suka tafi to wannan shine kai muhallin niza wallahu a'lam ko ne za a yi dan da ya faru gare ka ka nemi fatawa domin dai mabiyo malamai sun ce alqatu na nufin annaqsu shi ma Ahmad ibn Hanbal da ya goyi bayan cewa alqatu shi kuma ya rage yace akan kare ne kawai dan haka in kare ne wuce sallaka sai ka dawo ka saki ka da iqama ya wuce tsakaninka da abin nan sannan koda wanda ba waɗannan ba to ba daidai bane ka bar wani ya wuce gaban sallaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance koda akuya ce kamar da ba cikin hadisin Abu Dauda za ta wuce gaban sallarsa sai gaba hayyan manni da jikin bango dan ta wuce ta baya haka hadisin da yazo akan cewa ka hana mai wucewa ta gabanka in yaki ma ka yake shi in yaki ka wato ka hana shi da ƙarfi kai ya wuce ta gaban sallarka ma'ana koda wanda ba waɗannan ukun da aka ambata ba baka barin shi kai wuce ta gaban sallarka kar mu manta duka yana kawo mana maganganun da tabbatar da cewa idan ana sallah ba a yin hulɗa da mata a cikin ibada fa idza kana hadha fil nadri wal mubasharati al mubah in ya zama wannan sune hukuncin da suka zo game da kallo ko kuma runguma wanda take ta halas fi ghairi halil ibada wanda ya halasta inda ba ibada ake ba nahallahu anhu halil ibada amma Allah ya hana a cikin ibada lima fi zalika min al mubayana lil ibadati saboda wannan yayi baranbara hulɗa da mata din yayi baranbaran da yanayin ibada wal munafati laha kuma yana kore tsarki da natsuwar ibada fa kaifa bima huwa haramun kharijun anil ibada to ina kuma kake ganin za a daura abin da yake dama can shi haramun ne kuma ko a wajen ibada haramun ne kan nazari ila al baghi wal mubasharati laha kaman kallon karuwa ko rungumarta fa kaifa bin nazari ila al murdani al-sibahi al-makhani ina kuma kake gani game da ainihin wato kallan al-murdan wato matasa shagirai as-subahi wanda suke masu karancin shekaru al-makhani wanda suke ɗan daudu wa ghairu al-makhani da wanda ma ba ɗan daudu ba wal mubasharati lahun da kuma wato tarayya da shi wannan ɗabi'a ta zuwa wa maza tsohuwar ɗabi'a ce mummuna wanda ta faru tun kafin annabi alaihi salatu wassalam kamar da Allah ya ba da labari game da mutanen annabi Lutu sannan kuma a zamanin da waɗannan malaman suke rayuwa su Ibn Taymiyyah da makamantansu ya shahara sosai kamar shahara shi a zamanin waɗannan za ka ga shi suke yawan magana a kai a littattafansu har al-Imam Adh-Dhahabi da littafi musamman tahrimul adbar haramta abin nan zakkewa maza kamar yadda muka ji a baya cewa tun a zamanin daular Banul Abbas aka samu yaduwar wannan muguwar ɗabi'a ta luwadi a cikin musulmai a cikin al'umma kuma har yanzu ma tana yaduwa kuma ko a yanzu zaka ga barna da take haifarwa a cikin lafiyar mutane da hankalinsu da tunaninsu ya fi barnar zina, ya fi barnar zina saboda hatta HIV AIDS masana suna cewa ya fi yaduwa ta hanyar luwadi fiye da yaduwarsa ta hanyar zina, baya ga yaduwar cututtuka iri daban-daban na infections da lalacewar dubura ko ta tsutsa ma wasu da sauransu da kuma wasu mugayen yanayi da suke shiga binnan na damuwa na har su samu motsuwa kwalinsu idan ba su samu su yi wannan abin ba, da kuma alaƙar shi da bokanci da tsafi wanda shi kuma kafirci ne kake, da neman girma, da neman sarauta, da neman shugabanci, da neman mukami, da yadda ake yin abu na kafirci da fusata Allah ko a yi tare da mahaddata Alƙur'ani, ana yi suna karatun Alƙur'ani, wasu ana yi suna kallon Ka'aba, wasu ana yi ana barna iri daban da wanda in kaji sai tsiga jinga ta tashi. Allah ubangiji ya tsare malam ya ci gaba da cewa thumma hadha qad yuf'alu li mujarradi shahawatin nadhri, sannan wannan ana iya aikata shi dan mujarradin sha'awar kallo, fa yakunu qabihan makruhan kharijal ibada, shi kuma abun kyama ne mummuna koda a wajen ibada ne, fa kaifa fi halin ibada, wato irin wannan abubuwan da ko ba cikin ibada ba abin kyama ne, ina kuma gan a cikin ibada ne, wa ulai qad yaj'aluna dhalika mimma la yatimmu as-sama'u illa bi, wadannan sufaye suna sanya irin wannan dabi'ar kawo mata da karuwai da ɗan daudu da fasikai a kawo su cikin harkar sauraren kida da ake cewa addini ne, suna ganin rukuni ne dole sai da wadannan mutanen ake, wato ba su isu su sufaye suke tsayawa su ba, dole ɗan mata ne za su kidan su rawa, dole ana yi ana rungumar su da su da ɗan daudu da karuwai, bal wayattakhidunahu fi salati wa ghayriha min al-ibadat, suna yin wannan abin ma a cikin sallah da cikin wani sallah na daga ibadoji, fayaj'aluna hudurahum fi as-sama'i was-sama'i min an-nisa'i was-sibyani min jumlati al-qurbati wat-ta'at, daga suna daukan cewa zuwan karuwai da ɗan daudu da fasikai wurin sauraron waƙoƙin yabo din nan, da kuma a ce su mata da yara din da ɗan daudun su ne ma masu rera waƙar da yin kiɗa da yin rawar shi kanshi, wannan suna ganin ibada ne, yanda kaga ana yin maulidi da sauransu, wa hadha min a'zami tabdilid din, Ibn Taymiyyah yace wannan yana daga cikin abu mafi girma na canza addinin Allah, fa innar rajula law ja'ala an-nadhara ila imra'atihi fi as-salati aw as-siyami aw al-i'tikafi min jumlati al-ibadati kana mubtadi'a, da mutun zai ce a cikin sallar sa ko i'tikafin sa ko azumin sa daga cikin sashen ibadar wannan ibada shine ya dinga kallon matarsa, wannan ma bid'a ne, tare da cewa matar shi ta halas, bal kana hadha kufran, kai wannan da ya zama kafirci ma, domin ya zama ya kawo addinin da Allah bai kawo ba, fa kaifa idza ja'ala an-nadhara ila al-mar'ati al-ajnabiyyati aw al-amradi fi as-salati min jumlatil ibadati, me kake ganin barnar bid'a da barnar kafircin wanda shi kuma yace kallon matar da ba matarsa ba, da kallon namiji wanda yake shagiri a cikin sallah yana ganin ibada ne, kama yaf'aluhu ba'dhum, kamar yadda wasu suke yi, wa qad awqada shama'atan ala wajhi al-amradi fayastajlihi fi salati, yakan zaunar da ainihin wato amradi din shi shagirin a gabansa sai ya kunna fitila za ta dinga haska mishi fuskar wannan shagirin, yana sallah yana kallon shi yana suranta shi a cikin zuciyarsa, wa yuddu zalika min ibadati, yana ganin wannan ibada ne, hadha min a'zami tabdilid dini wa mutaba'ati shayatin, wannan ya daga cikin mafi girman canza addini da kuma bin shaydanu, wa hadha in idza kana al-amalu ibadatan fi nafsihi ka salatu was-siyam, wannan idan ya zama cewa abun ma wato ibada ne kenan tun asali, fa kaifa idza kana al-amalu bid'atan azima, to ina kuma ga in ya zama asalin aikin ma dama bid'a ne, wa huwa sama'ul muka'i wa tasdiya, sauraron fito da ainihin tafi, wa dhumma ilayhi mushahadatu suwaril jamila, sai abu kuma hada shi da kallon wasu halittu masu kyau, waju ila sama'u hadhihi aswati wa ru'yati hadhihi suwari min al-ibadati, kuma a ce sauraron wannan kada kade da kallon waɗannan mutane kyawawa wai ibada ne, fa hadha min jinsi dinil mushrikina, wannan ba addinin Allah bane, addinin mushrikai, wa laqad haddathani ba'd al-mashayikh anna ba'd muluki farisa qala li shaykhin ra'ahu qad jama'a an-nas ala mithli hadha al-ijtima', Ibn Taymiyyah yace wani malami ya bani labarin cewa wani sarki daga cikin sarakunan Farisa wata rana yaga wani shehi na wata dariƙa ya tara mutane ana irin wannan taron ana irin wannan lalata sai wannan sarki wanda sarki ne na Farisa ba na addinin musulunci ba yace ya sheikh Allah shiga mata malam in kana hadha huwa tariqul janna fa ina tariqul nar idan dai wannan shine hanyar aljanna to ina ne hanyar wuta kuma ko anan zaka ga kafirai waɗanda suke suna cikin musulmai a nan kasashen mu in suka ga ana irin wannan zagaye na ɗan ɗariƙa ko na ɗan shi'a da kansu suna irin wannan remarks din za su ce ai to wannan yayi kama da addininsu su kansu suna cewa kai wannan ba musulunci bane kafirin da aka haifa a cikin kasashen musulmai musamman nan arewa ko ya taso a cikin musulmai ya sanya suke ibadarsu da gani da yake yau da kullum idan ya ga irin waɗannan ƙungiyoyi da wannan tafarki na bid'a ana ire-iren wannan ibada shi da kansu suka ji ya ce kai wannan iswa nobi nobi Hausa religion ba addinin Hausawa bane wannan haka dai ce wannan wani abu ne da yake kama da irin nasu shi sa yake da sauki a iya gayyatar su su iya shiga ciki akan gayyace su su kawo wakilai daga coci-coci ɗinsu su zo su ma a ba su kifikul ɗinsu ko stand ɗinsu su shiga su kuma za su saje tunda kiɗa yake su ma kiɗa za su rawa yake su ma rawa za su shakuɗe ne da maza da mata ne su ma ita za su da aka sai zama babu nisa tsakankaninsu shi yasa zaka ga akwai wannan wato dagawa juna kafa tsakanin kristoci da kungiyoyin bid'a da nabarna ire-iren waɗannan da kuma kokarin duk sanda wani abu ya faru suna so su kare junansu suna cewa suna da alaka da alliance da juna wannan abun kuma kaga malamai su suke yin shi kuma wannan barna ce da ta dade sosai akwai littafi na Abdul Haqqi al-Ishbili kitabul Aqiba wanda a cike kawo labaran ire-iren waɗannan shehune da irin yadda suke yaudaran ƴaƴan mutane su shigar da su irin wannan barna da kuma yadda suke cikawa ba da imani ba suke cikawa akan irin wannan muguwar dabi'a ta lalata ko neman maza ko maida barna ta zama addini da ire-iren waɗannan abubuwan da suke Allah ubangiji shi kyauta Allah ya tsare mu ina ganin bari mu saurara anan ko saboda kan gaba ne idan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda ke cewa al-wajhu thani na'am waɗannan ɗabi'u na jinsi wanda suke deviation karkata daga asalin ɗabi'a da Allah ya halitta dan adam ba shakka sun yawaita tsakanin mutane daga kan ita kanta zina da luwa'i da kuma maɗugo ɗin akwai ƙungiyoyinsu akwai wanda suke championing ɗinsu akwai tashoshi na musamman internet kamar yadda Abu Qatada ya faɗa wanda suke yaɗa ire-iren waɗannan abubuwan suke promoting ɗinsu kuma akwai mutane a cikin al'ummar musulmai da suka shiga cikin wannan tsautsayi ko suka fada cikin wannan kuskure ko suka fitinu da jaraba akwai kuma dalilai da suka taba jawo suke jawa ka na taba yin wata lecture kwanakin baya ba zan iya tuna tsawon lokacin ba amma akan wannan kadiyar musamman wanda ta fi kama da kaman abinan scientific research ne akan me dalilai da suke jawo haka ya kuma za a yi abin da za a dakatar da shi ba shakka sai mun sa ido akan ƴaƴanmu mata da ƴan uwanmu da ƙannanmu da ɗalibanmu da matayenmu kai da Allah wannan abin yana yi wasu sai a cikin su musamman shi ma dugo yana ba su wani window na tsoron da suke ji idan sun yi zina zina tana iya zuwa da tsautsayin ciki asiri ya tono a jikunya amma ma dugo bai zuwa da wannan kuma jaraba ce da in ta shiga mutum ta shiga ƴa mace ko ta yi aure ba ta denawa ko sun yi aure ba sa denawa akwai ma wanda zaka ga aka bada labari an ruwaito a kafin yada labarai cewa ma kishiyoyi ne suke yin wannan abu mace da mace wanda suke karkashin miji guda in yi tafiya kawai shikenan sai su mai da kansu suna raba kwana mujinsu yusu kwana ɗakin wannan yusu kwana ɗakin wancan sanadiyar haka kuma duk mata ta saba da wannan muguwar ɗabi'a zaka kuma ta kyamaci mijinta da kuma suna samun kansu a cikin wani mummunan yanayi saboda abin tunda ya saba wa ɗabi'a da Allah ya hana Allah bai hana dan interest din shi ba ya hana dan interest din mu ne mu mutane to yana haifar da daga cikin abubuwan da yake haifarwa shi ma akwai motsuwar kwakwalwa yana haifar da wato depression da wani psychiatric abin nan clinical psychiatric abin nan situation ana samun tabuwa a kwakwalwarsu da motsuwa da lalacewar tunani to da haka zaka ga wannan yakan samu kuma ana samun ɗabi'a ta ainihin wato yaduwar abin nan cututtuka infections wanda ake dauka sakamakon wannan abin da ake ce musu STDs sexually transmitted diseases suna yaduwa sannan kuma bayan da tsaba rage zinubi saboda haka mutanen da suke koyar da yara ƴan mata da wanda suke zama a boarding houses sawa'un nan makarantun secondary ne ko kuma na jami'o'i da waɗanda suke ainihin wato aiki a wuraren da ake tara mutane kaman police station ko gidajen yari ko ire-iren su duka sun fi samun kansu a irin waɗannan fitintunan boarding house boarding schools ba yes tun bayo ba dama boarding schools sun shahara da wannan tun ma bayo ba shekaru 20 30 baya yara da dama da ke kasu boarding schools suna tikewa zuwa ga wannan da sun je suna yan matsi aji daya sai waɗannan seniors su introduce din su cikin wannan muguwar dabi'a ya shafa ruwa da haka zaka ga makarantar boarding in ba wanda ake da tabbaci ko kyakkyawan zato akan cewa ana kula da ayyukan mutane a ciki ba ba abun baka shawara bane ka kai su musamman irin waɗannan conventional boarding schools FGCs ga waye ga sunan babu irin wannan kulawar ta addini kamar yadda mu misali muke da su a irin makarantun mu nan to wannan gaskiya suna da hadari ga yaya mata wajen sannan sai kuma an sa ido akan hurdasar social media din domin ko da an hana ta zuwa irin wannan wuraren sai kuma ya zama ana barin ta kuma tana da access tana da free access open access to duk abin da take so na binnin social media musamman da suke na kallo irin YouTube da waɗansu irin tashoshi ire-iren waɗannan to sai da mata tana cikin gida ma ana kilace da ita kuma tana wannan lalata ko kuma tana kulda irin wannan muguwar abin nan alaka da wasu daga waje ko ta zama agent din su ko makamancin wannan waɗannan duk gaskiya sai iyaye sun kula sakacin da ake da kuma nuna ma yaya cewa yanzu zamanin yanci ne ana ba su dama su yi ta abin su ga rama ba daidai bane idan ma kana da yaya tana karatu a wani wuri da gaskiya abin da na san wasu mutane suna yi a da wanda suke da kula shine sai ka dinga kamata ziyarar bazata tana cikin university kawai sai kamar karfe 9 na dare kawai bata sani ba sai ka bi kofar hostel din suka ka buga mata ya kace ga na kofar hostel din ku da haka in ba a ciki take ba dole zaka daga yin take zuwa me take yi da take zuwa su waye kawanta su waye abokan ta sai ka zama akwai wannan sa'idan a kansu saboda abubuwan da suke halakarwan sun yawa mulhiyat din sun yawa sannan kuma yaran nan galibin suna zuwa makaranta a tender age yanzu yara za ka gan su ga sanan muna musu registration sai ka ga yaro a haife shi 2003 tutana an tiri bar shekaran jewa can kenan bakwai aka haife shi sai gan shi a 100 level shekara 16 15 yan tadi sai waɗanda ba su da hankali ba su da shekaru ba su da tunani nasu na kansu to akwai sauki waɗannan innocently a iya batar da su ba tare da suna da niyyar bata ba za su ankara ba sai sun zama cikin imuwa tukuna to da haka dole suna buƙatar guidance na malaman da ke cikin wuraren wanda suke mutanen kirki masu hankali da tunani suna buƙatar guidance na iyayensu da dattawansu da na ƙungiyoyin addini irin MSS nan da makamantansu a samu mutane na kirki su zama su suke ba su guidance a nuna musu ga yadda ya kamata su yi ga yadda bai kamata ba to haka kuma abin takaici har a cikin islamiyyu makarantun islamiyya na matan aure da wuraren da ake tara mata ana musu talimi ko tafsiri ko wa'azi an samu inda a cikin su din suke yada irin wannan abubuwa da wata dama ta taba yin shashancin ta can daga baya da ta tuba ko saboda ta tsufa ta dawo tana saka hijabi tana zuwa islamiyya sai ta zo kuma cikin mutane akwai sauran dabi'ar a tare da ita shi sa a wancan lantar da ya ce na bayyana bisa abin da na karanta abubuwan da suke alamta cewa mace yar luwaɗi yar maɗugo ce ke a matsayinki na ƴa mace ya za a ki gane symptoms daga wata ke da wannan abnormality akwai abin da ta gaya miki ko hudu da ta yi da ke ko irin remark da ta yi making a kan halittarki ko irin taɓa jikinki da ta yi wanda ya sa zai alamta miki cewa to wannan ki baya da ita akwai da ake gane shi duka an yi research a ciki scientifically to wannan abin dole sai mata sun san shi matanmu na musulmai ƴaƴanmu wanda tsakanin da Allah ko da a career talk da ake yi ko guidance and counseling din yana da kyau lalle a dinga gaya musu waɗannan abubuwan in ana ta musu ɓoye-ɓoye ba a so su san abu to kuma zai su san shi at the wrong time kun lokaci akwai abin da ba a so a faɗa don kar su ji dan wasu idan sun ji za su nemi su try ne za su nemi su gwada akwai irin wannan tsoron kuma to amma ko an ba su sani ba gabaki daya to ko ba su san cewa barna bane ba su sani ba musamman dai shi ma dugo saboda suna ganin shi wani sirri ne tsakanin su ne su kuma koda an gansu suna zaune jikin juna ko suna rike da hannun juna suna tafiya ba a cika tunanin wani abu ba to su wannan yana ba su kaman wani cover sai su tayi waɗannan hulɗojin a lokacin da ne wannan lecture wasu daga rama daga cikin ƴan mata da suka yi mun tambayi daga baya suka bayyana cewa sun samu kansu a cikin ma irin wannan hadarin su ba su ma sani ba wasu abun sai da ake ta fada a lecture sai suka gane cewa ashe abun ne ba su sani ba wasu suka ce sun je boarding schools an yi musu kaza an yi musu kaza su ba su ma gane ba tunda yara ne gafilatun ne ba su ma san me ake nufi da wannan abun ba sai an zo ana fada a karanta sannan suke ganewa so da haka gaskiya magana ce mai muhimmanci abukata da yake sai mun kula ƴaƴa mata ga sunan ko ta koina wani abin tsoro da kwanan nan kuma yake faruwa ga ƴan mata wanda na karanta shi a wata jarida ba wai a social media kadai ba kuma akwai wani taro ma da wasu malamai suka je daga nan Edu Zaria sun je wani taro na masana wata kimiyya suke fadan cewa an gabatar da paper ma akan wannan abu anan Katsina cewa ƴan mata yanzu suna zuwa su je ai musu family planning su je a sa musu no plant musamman wani abu da ake tsaga jiki a saka wanda ke hana ciki ya shiga ko su je a musu allura ƴan mata ƴan secondary kaga wannan yana alamta cewa they are sexually active suna engage into sexual activities because duk mutumin da bai da generator dan me zai so fitri ya ajiya gidan shi sai ya tada gobara yi kaga mace da zata ce tana so a sa mata abin da zai hana daukan ciki kuma ba ta da aure this is very questionable abun tsoro ne babu shakka an yi bincike a wata makarantar secondary aka samu ƴan mata bincike da shi daga wata kwaya daya da nata ya bayyana ta tona asirin sauran cewa ai su suka je wuri kaza suka je aka sanya musu shi za ga suna huruwa suna yin katin kamar an buga ma taya iska ka dauka kawai lafiya lau suke a wannan abu ne sai kuma su ta samun matsaloli na al'ada domin daga cikin side effect din shi har ta ga matan aure da suke jarabtuwa da wannan shine yana lalata al'adar su gaba daya ba za su take regular menstruation ba wato koda ta daina shan abun ko an je an cire no plant din ko wane ne sunan shi sai kaga shikenan haila ta lalace sai su zo malaman islamiya da malaman fatawa su takura muku kura sai da za ku ba su fatawa kowa zai ta zuwa da matsalolin ta iri daban-daban malam haila ta lalace kaza kaza islamiya ta haila ta to za ku ga in kana da ƴa ko kanwa ko wato wacce take karshen guidance ɗinka ka same ta da matsalar irin wannan to abin cika me yasa take yawan samun matsaloli game da period ɗinta da yake regular da duk wata tana yin period kamar yadda mace ke yi yanzu ta dawo kwana uku ta yi jini ya ɗauke wani kwana ukun ta yi ya ɗauke ko ya zo kwana 20 to yana da kyau a bincika me karkawai a kala wa aljanu a tantance tukunan menene dalilin sa take wannan galibi su suke haifawa da kansu suna zuwa su sha wasu contraceptives ko kuma ai musu allura akwai allura don aka yi kwaya daya sai mace ta yi wata 9 kafin ta yi daukan ciki akwai da za a yi bayan wata uku akwai kuma shi wannan no plant da ake saka musu a jikin hannu har na shekara 2, 3, 4, 5 ana sa musu wanda for the next 5 or 4 years she will never conceive sai dai in Allah kawai ya yi ikon sa don kuma Allah yana ikon sa Allah yana ikon shi ana shan ma magani a je a sha Mr. Prosol ana so a zuba da ciki yake zubewa gudana haka idan Allah ya ne halitta mutum baka saka hana shi ga duniya ba duk wannan jama'a dukan mugun tunani ne irin na turawa da suka kala mana kuma karba a dai lokacin da su kuma suna nadama wannan abin da suka yi yanzu ga kasashen Italiya nan da Canada da Jamus da waye suna neman mutane masu kanan shekaru su rasa saboda shekara da shekaru suna ta shan suna ta sa ƴansu da matan suna shan magungunan daukan ciki da haka ba su da middle age yanzu daga mutane masu shekara 25 zuwa 45 yanzu wannan dabakar ba su da ita kuma wannan su ne dabakan productive mutane da suke yi aiki a labor a civil service a waye ba su da su da haka za ka ga za ka in wani ya samu karatu zai je Canada ko waɗannan kasashen sai su ƙara mishi akan visa ɗin shi study visa shekara biyu sai su ƙara maka ɗaya ko shekara uku sai su ƙara maka biyu sai ka suga ma ƙara da cewa wannan shekarun an baka ne don ka yi aiki a Canada za su ba kuma condition of service wanda suke masu jan hankali za su sa kawai kace bari ka zauna kasa musamman ka taho daga yin kafashin mu na Najeriya wanda dama suna cike da matsaloli kaje can kaga cewa babu irin waɗannan matsalolin sai abinda kake ta mafarkin ina ma a samu a kasar ku akwai zaman lafiya akwai security na abinci na aiki na lafiya na ilimi akwai wutar lantarki akwai komai infrastructure masu kyau sai kaga ai can yafi maka idan baka yi wani tunani mai zurfi ba ko to da haka suke janye wa mutane al'umma yanzu me ya kai su ga wannan da sun ki haihuwa Allah ya ce haihuwa arziki ne ya ce baiwa ne mutane sun ce a'a kuma har in kana haihuwa ma sai a dinga tsangwama ka a cikin al'umma da dangi da surukanka wani ma da babanka ma da mamanka da ƴan uwanka sai baka da hankali kana ta haihuwa yaya ya za ka yi da su kamar kai ne da su bayin Allah ne kuma bawan Allah ne da arzikin su suke zuwa kai ma da arzikin ka zo na narzuqukum wa iyyakum duk Allah ya faɗa mun toshe kunna mun ki binna Allah muna binna su abinda ake so shine in ka yi su ka tashi kai abinda ya kamata kai kwazan nema ka musu tarbiya ka musu addu'a ka nuna musu kauna da soyayya da za su sa su zama mutanen kirki amma ba wai ka haife su kawai ka bar su ba ko kuma shikenan sai a ce to wai solution shine a daina haifa su ai duk abinda ake faɗa cewa shine wai mutane sun gaza yau a tarbiya da haka solution kawai shine a daina haifa su ba solution bane wannan sab ba solution bane Allah bai tsara duniya da wannan solution da kake kawo ba solution shine a tashi a abin da ya kamata na yin tarbiya su turawan ai suna ma ƴaƴan nasu irin tarbiya da suke ganin tarbiya ce ba su ma fuskanci wannan matsalar da muke fuskanta ba abin da suka yi da tarbiya ne ba su fasa yi ƴaƴansu shi ba amma suka fasa haihuwa suka samu kansu a cikin wannan kuncin iri daban-daban gashi kuma yanzu misali ko addu'a ce aka ce in ka mutu za a yi maka wanda ke da ƴaƴa 19 kaga kenan mutum 19 wajibi ne akan su sami addu'a kai kuma da kai fada ɗaya nan ne kawai dinga maka addu'a kaga wancan idan a cikin 19 nan uku sun manta da shi sun zama ƴan ta gaban hadari misali to 16 na nan suna tare da shi kai ko idan ɗayan ne mai da kai ka shiga uku shi ma ya shiga uku ko da tanan ya kamata ka fuskanci haka ko da bayan ka tsufa da girmanka kai wallahi ko asibiti aka kai mutum mara lafiya idan likitoci suka ga yana da ƴaƴa da yawa da suke zuwa gurin shi sun fi daukan rayuwar shi da muhimmanci nan shika su ga wannan ya shigo wannan ta kawo abinci wannan sun zo sun zauna wannan ya zo da jikoki da sirkai da su waye an zo ana sun fi daukan cewa lalle wannan mutumin yana da ashe wata al'umma da take a bayan shi kuma ko mutuwa zai mutu cikin karamar shi ne amma haka kuma mutum ya zo ya kwanta a rasa wanda zai duba shi a ce na ɗayan shi a ce ɗaya na Canada ɗaya ya shiga soja yana sojan ruwa yana can a Port Harcourt ba san inda yake ba a ce shi kenan ɗayan shi guda biyu ɗayan shi kenan guda biyu duk ina sauna a ce ai ɗan boko ne ka san fasa haihuwa da yawa sai su rabu da shi ya mutu da bokon shi Allah shi kyauta bari mu saurara a nan dai sai da muka yi awa ɗaya da rabin dai duk da dai a wannan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum